sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dadol FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. Za ku iya kama mu ta Alpha Radio dake Kumasi a kasar Ghana. Sannan za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanmu da wannan dare. Yau Asabar 20 ga watan Afrilu shekarar 2019. Sahara Aminu Fage ce tare da Sarfilu Hashim Gudel da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. A cikin shirye-shiryen namu na yanzu za ku ji cewa rundunar haɗin gwiwar sojojin yankin Chadi da suka hada da sojojin Kamaru, Najeriya, Chadi da Niger sun tura dakarun sojoji zuwa yankin Takarmari kan iyakar arewacin Kamaru da Najeriya. Sannan za ku ji cewa wasu 'yan ta'addan wata kungiya mai suna Embabeli sun kai hari a Bingin Diwa a karamar hukumar Ningi dake jihar Bauchi. Bayan nan Ibrahim Kalmasi Garba zai gabatar muku da shirin shi na jawabai daga dattawa. Daga bisani muna tafi da labaran wasanni. Amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashim Gumel. Jami'an Faransa sun ce dubban mutane ne suka fito a fadin kasar da ake kira masu yellow vest domin zanga-zangan nuna kin jinin gwamnati. Yan kwanaki bayan da gobara a fitacciyar majami'ar Notre Dame ta yi sanadiyar hada gudunmawa domin sake gina majami'ar mai dimbin tarihi. A rangama ta barke tsakanin masu zanga-zangar da 'yan sanda a birnin Paris. Lokacin da 'yan sanda suka yi amfani da barkonan tsohuwa domin tarwatsa zanga-zangar a cibiyar birnin. 'Yan sandan dai sun ce sun kama mutane 126, wasu kuma masu zanga-zangar an bayar da rahoton cewa sun yi ta jifan 'yan sandan da kwalabe, suka kuma kunna motoci wuta da shingayen da 'yan sandan suka kafa. An kiyasta cewa masu zanga-zangar 6,700 ne suka fita yin zanga-zanga a babban birnin na Faransa. An kuma gudanar da zanga-zangar a wasu sauran birane ma. Kusan mutane 12 ne aka kashe lokacin da aka kai hari yau Asabar kan ma'aikatar sadarwa a birnin Kabul. A cewar jami'ai, lamarin da ya kawo ƙarshen daɗewar da aka yi ana zaman lafiya a birnin. Ministan harkokin cikin gida ya faɗi a shafin Twitter cewa an kawo ƙarshen harin da ya shafa kusan sa'o'i 5. An kashe dukkan waɗanda suka kai harin ƙuna bakin waken. Harin da aka yi ma'aikatar sadarwar ya fara ne da fashewa a ƙofar shiga ma'aikatar. Shugaban 'yan sanda Sayid Muhammad Roshandel ya ce maharin ya tarwatsa kansa ne a wajen ma'aikatar, wanda hakan ya baiwa sauran maharin shiga ma'aikatar da ke jami'an tsaro dauke da makamai. 'Yan sanda sun kwashe kusan ma'aikata 2,800 suka kuma rufe dukkan hanyoyin da ke yankin da ginin yake. Akalla mahara 3 ne suka fafata da jami'an tsaron ma'aikatar. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rahoton Robert Mueller kan katsalandan din da Rasha ta yi na ƙara gaskata abinda jami'an tattara bayanan sirrin Amurka na yanzu da waɗanda suka shuɗe suka yi ta faɗa bayan zaben shugaban Amurka a shekarar 2016. Kodayake akwai wasu da ke cewa ya kamata rahoton nan Mueller da ma'aikatar shari'ar Amurka ta fitar ranar Alhamis ya zama wani gargaɗi kan cewar yunkurin da hukumar Moscow ke yi na kawo tsaiko a tsarin demokuraɗiyyar Amurka na nan yana ci gaba da faɗaɗa, inda kusan za a iya cewa sun yi nasara. Sai dai jiya Juma'a, jami'an Rasha sun ci gaba da musanta zargin cewa sun yi yunkurin yin shishigi a zaben Amurka na 2016, inda suka yi biris da ɗaruruwan shafukan rahoton nan Mula, wanda ke nuna hujjar cewa Rashan ta sa hannu a zaben. A wani taron manema labarai da ya gudanar, kakakin shugaba Vladimir Putin Dmitry Peskov ya ce har yanzu ba su amince da wannan zargi ba. A jiya Juma'a ne shugaban kwamitin Majalisar Dokokin Amurka mai kula da fannin shari'a Jerry Nadler ya aika da takardar neman a ba su cikakken rahoton na kwamitin binciken Mueller da ya gudanar. Ya zama wajibi Majalisar Dokoki ta samu rahoton wanda ba a tantance ba, haɗe da hujjojin da kwamitin bincike na Robert Mueller ya gano, inji Nadler. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce an kashe wani likita da ke taimakawa wajen yaki da cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo a lokacin wani hari da aka yi kan asibiti da ke gabashin kasar. Wasu mayaka dauke da manyan makamai ne suka farwa asibitin wanda ke Butembo, daya daga cikin yankunan da cutar Ebola ta fi kamari, sai kashar Chado Muzoko dan asalin kasar Kamaru. Sannan sun raunata wani jami'in lafiya dan asalin kasar Congo tare da wani direba, a cewar wata sanarwa ta daban da wakilin sakatare janaran majalisar dinkin duniya kasar Congo ya fitar. Wannan hari na asibiti shine na baya-bayan nan da aka kai wata cibiya da ke kula da masu fama da cutar Ebola a matsayin martanin yan bindiga da ke nuna rashin yadda da ayyukan yaki da cutar Ebola da kasashen duniya ke yi.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu. Rundunar haɗin gwiwar sojojin yankin Chadi da suka hada da sojojin Kamaru, Najeriya, Chadi da Niger sun tura dakarun sojoji bayan da wasu ƴan ƙungiyar Boko Haram suka kai hari a Kamaru, inda suka kashe mutane akalla 13 kuma ɗaruruwan mutane suka rasa mahallinsu. Kasar Kamaru ta buƙaci al'ummarta da su haɗa kai da sojan ƙasar, inda ake zargin a cikin ƴan makonni akwai ƙaruwar hare hare a lokacin watan azumi na Ramadan. Ga fassarar rahoton Moki Edwin Kinzike. Yankin Takarmari yana kan iyakar arewacin Kamaru da Najeriya, inda ba komai a wurin sai matattun dabbobi da kuma ƙonannin gidaje. Wurin da yake tunatar da baƙi, wani abu na rashin jin daɗi ya faru. Abba Malam, mazauni ne a yankin, ya ce ƙauyen mai ɗauke da mutane sama da 400 yanzu ya zama toka, inda mayakan ƙungiyar Boko Haram waɗanda suka fito daga Najeriya suka kai masa hari.
Ya ce sama da 'yan kungiyar Boko Haram 100 ne suka kai hari a ƙauyen nasu, suna harbin kan mai uwa da wabi, sun ƙona dukkanin gidaje. Ya ce akalla mutane 13 ne aka harbe su kuma aka yanka su. Mutane da yawa sun ji rauni, kimanin mutum 100, mata da yara aka sace. Sannan suka ƙona kayan abinci irin su masara, wake, gyaɗa da dabbobi, sannan suka kwashe ɗaruruwan shanu.
Bashar Hakimi shine hakimin ƙauyen Takarmari, ya ce zaman lafiya ya fara dawowa shekara guda bayan wasu hare-hare da 'yan ta'adda suka kai, kuma 'yan ƙauyen sun fara dawowa. Ya ce duk da cewa an kashe mutane da yawa a jerin hare-haren bama-bamai, mazauna yankin sun haɗa hannu da sojoji don yaƙar ƙungiyar Boko Haram, amma sababbin hare-hare sun tsorata kusan kowa.
Ya ce saboda sabon harin, mutanen da suka fara dawowa gida bayan da sojoji suka rarraki mayakan kungiyar Boko Haram kuma suka kafa wani sansani na rundunar sojojin haɗin gwiwa, sun sake guduwa zuwa wuraren da suke ganin sun tsira, kamar garuruwan Mora, Meme da Mukolo da Marwa. Ya ce mafi yawan mutanen sun rasa duk abin da suka yi ƙoƙarin tattarawa lokacin da suka dawo garinsu.
Mijin yawa Bakri shine gwamnan jihar Tawa mai nisa, yayi kira kan a saka ido. Ya ce bayan ganawar da suka yi akan rikicin, an tura dakaru zuwa yankin don kawo tsaro da kuma taimakawa mutanen da aka sace waɗanda har yanzu ba a san inda suke ba.
Ya ce ya buƙaci a sake farfaɗo da ƙungiyoyin 'yan banga da kuma ƙara sa ido daga mutanen da suke tunanin cewa Boko Haram sun yi nasara. Ya ce bayan ganawar da suka yi kan tsaro, an umarci rundunar sojojin haɗin gwiwar yankin Tafkin Chadi da suke yakar ƙungiyar Boko Haram da su samar da wani sintiri don neman mutane da motoci da kuma gidaje da ƙauyukan da ake zargi.
A wannan makon, hukumomin ƙasar Kamaru sun ce sun tsare 'yan Najeriya guda 30 waɗanda suke ƙetare iyakar ƙasar a ranar Asabar kan zargin da ko suna da alaƙa da 'yan ƙungiyar Boko Haram. Gwamna Bakri ya yi gargaɗin cewa Boko Haram na neman damar shiga cikin mutane lokacin da suke tafiye-tafiye a kan iyakokin. Ya ce kamar watan Ramadan mai tsarki na Musulmai da zai fara a ranar 5 ga watan Mayu, fiye da mutane 1,500 ne suka mutu a hare-haren da 'yan ƙungiyar Boko Haram ke kaiwa tun lokacin da wannan rikici ya faru shekaru 9 da suka gabata. Yusuf Madalla, wasu 'yan ta'adda wata kungiya mai suna Yan Babeli sun kai hari a ƙauyen Bindindiwa a ƙaramar hukumar Ningi akan mashina dauke da bindigogi da wasu makamai, sannan suka afkawa mutanen ƙauyen a lokacin suna cin kasuwa. Wakilin murya Amurka Abdul Wahab Muhammad daga Bauchi na dauke da rahoton.
A jihar Bauchi ga misali, ranar Litinin wasu 'yan ta'addan wata kungiya mai suna Yan Babeli suka jikaki ƙauyen Bindindiwa a ƙaramar hukumar Ningi akan mashina dauke da bindigogi da wasu makamai suka aukawa mutanen ƙauyen a lokacin suna cin kasuwa. Shugaban kungiyar 'yan sa kai na ƙauyen Bindindiwa ya yi bayani wa manema labaru kan irin attabun da suka yi da 'yan ta'addan.
Ni shugaba Sa'adu Diwa, shine shugaban bujilanci na Bindindiwa. Abin da ke faruwa a gare mu da waɗannan mutane da suka zo mana 'yan ta'addan da suka sun zo mana ranar Litinin bayan sallar azhar haka. Muna zaune sai muka ga babura suna tsayawa. Duk filin da kake gani gaba ɗaya sun cika filin nan. Domin akalla ne su da kansu wani ɗayan su ya ce mana sun kai mahin 300. Yanzu suka zo mana da makamansu da bindigoginsu da adunansu da irin wayannan gasun kun gani da sanduna. Suna zuwa bai minti 5 ba sai suka kama dukan jama'a. Sakamakon suna dukan jama'a, mu kuma duk kun san irin kasuwa ce ba mai zuwa sanda a hannu. Kowa yana harkar kasuwanci shi. Yan kasuwa suka kama fashiya kowane yana tattara kayansa. Ni kuma bisa cikin gaggawa saboda umarnin da manya yake bamu, in tashi naje na kira mai girma DPO na karanta mai, na kira shugaban sojoji na karanta, ya kira dagacin mu na karanta mai. Kafin wani lokaci cikin ikon Allah sai Allah ya kawo mana jami'an tsaro. Lokacin da aka fara atagon nan, jami'an tsaro da suka zo, to aka tarotsa su, wasu suka yi kudu, wasu suka yi arewa, wasu suka yi yamma. A nan cikin garin tsakanin da Allah ba wanda suka kashe, amma sun yi mutum 5 rauni.
To su kuma ba ku kama ɗaya
ba? Mun kama a yanzu haka akwai guda 4 ma a hannun kwamitin 'yan sanda. Su wayannan wallahi ba mu san kowane iri ba ne. Mu dai kawai a wasunsu da mu a can ko a garin kwamitin sun ce mana wasu 'yan Kaduna ne. Mu kungiyar su ba mu iya gane cewa wasu ba ne, amma a gaban mai girma kwamitin sun ce mana wai su wai 'yan Bula ne, wai 'yan Babeli. Yayin da suke faɗi kenan. Mai martaban sarkin Ningi domin ya zo ya jajanta mana, kuma mun yi mai koke a kan don Allah don ya kai mana kuka wajen gwamnati a taimake mu. Matakin farko don Allah don a taimake mu domin hanyar mu wannan dole kuka biyo. Idan da damuna ne lokacin da kira jami'an tsaron nan, tsakanin da Allah ba zai zo da ruwa. Saboda ruwa na tarewa, muna roƙo don Allah don annabi hukuma taimake mu. Harkar tsaro kuma ba mu da wadata abin hawa don Allah don annabi gwamnati ta taimake mu.
A nasu jawabin wakilin kwamishinan 'yan sandar jihar Bauchi Muktar A. Idris ya murna da irin matakan da mutanen ƙauyen Bindindiwa suka ɗauka na sanar da jami'an tsaro a kan lokaci.
A yadda al'amuran suka faru a gaskiya mun gode wa al'umma, kuma mun gode wa jami'an tsaro waɗanda suke wannan shiya. Na tabbatar da cewa saƙo ya isar da duk wanda zai isar a kan abin da yake faruwa. Kuma wannan ya danganta da yunƙurinku na shaidawa su waɗannan jami'an tsaro a kan lokaci. Shi jami'in tsaro ba zai iya bada gudunmuwa ba akan abin da yake damunka idan baka gaya mishi ba. Duk irin abubuwan da yake faruwa da kuke neman gudunmuwa na jami'an tsaro, kada ayi ƙasa a gwiwa.
Mai martaba sarkin Ningi Alhaji Yunus Muhammad Danyaya ya jajanta wa mutanen ƙauyen Bindindiwa dangane da halin da 'yan ta'addan suka jefa su ciki da kuma jinjinawa jami'an tsaro.
Duk mun samu labari mara daɗi abin da ya same ku a nan, sai muka ga zama wajibi buzo mu ci ku alhinin wannan al'amari da addu'ar Allah ya jayar haka. Duk abin da za a yi a rayuwa idan babu zaman lafiya, to rayuwa ba ta yi amfani ba. Sojoji da 'yan sandanmu sun taka rawar gani na wannan yanki, abin ajinjiga musu ne. To kaji sai babban batura 'yan sanda area commander ya kamata a gaya wa kwamishina 'yan sanda na jihar Bauchi ya yi magana da kwamishina 'yan sanda na Kano. Sabini da wannan ɗan gaban a cikin dajin da mutanen suke zuwa suke fadawa mutane na.
Sai dai kuma kamar yadda bincike ke nunawa, su dai 'yan kungiyar Babeli suna ɗaukar doka ne a hannuwansu wajen zartar da hukunci ba tare da bin abin da dokar ƙasa ta zayyana ba. Abdul Wahab Muhammad, murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Gaida Abdul Wahab Muhammad. Masu saurare, kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Da shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum masu saurare, barkanku da sake saduwa a shirin mu na jawabai daga dattawa. kamar yadda aka saba ga gogon naku Elhikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Shugaba Buhari ya umarci ministocinsa su mika rahoto zuwa 24 ga watan nan a shirin rushe majalisar sa ta zattasuwa.
Sai a muku magana a dan rage muku wani abu ma wani dan samu wani abu ko dai bai da yawa.
Matasa kenan da ke sai da litar mai naira 230 zuwa 250 a Abuja bayan jice-jice ta samun karanci ko ma niyyar tashin farashin fetur. Yayin da APC ta tanki waɗanda take so su yi mata shugabancin majalisar dattawa da wakilai, tsohon dan majalisa Ibrahim Bello ya ce a dai taka tsantsan.
A koma tun da akwai lokaci a sasanta da ƴan takarar nan, a sasanta da members select.
Keke Mute na kungiyar jama'ar Chibok Abuja ya bugaci dagewa don ceto sauran mata 112 bayan shekaru biyar a hannun Boko Haram.
Fafutukan nan muna kai mu ba za mu bari ba da gwamnati ta kwakwaje wani ƴan matan nan, ai ma ba za a gamu ba.
Karshe shugaba Buhari ya sa hannu kan mafi karancin albashi naira 30,000, can kuma kotun ɗaurar ma'aikata ta kobe babban alkali Onogun daga darajar shari'a da kwace dukiyarsa a banki da hana shi karɓar kowane mukami na tsawon shekaru 10. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Yanzu bari mu shiga zauranmu na jawabai daga dattawa. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne madakin Samunaka a jihar Kaduna, Alhaji Garba Suleiman, wanda zai gabatar da kashi na biyu na jawabinsa, da kuma rabaran Kano Bulus Sabo daga Ikara Diocese jihar Kaduna shi ma. Ga madakin na Samunaka.
Salamu alaikum masu sauraro mu a wannan lokaci. Sunana Alhaji Garba Suleiman, madakin Samunaka. Akwai inda gwamnati ya kamata ta shigo. Yanzu a duba a gani ba mun raina ma gwamnati abin da suke yi bane. Ku duba ku ga 'yan sandanmu na Najeriya. A duba yawanmu na Najeriya yanzu muna da population, wato jama'a akalla ba a kasar ba a ce mutum miliyan 180,000. 'Yan sanda nawa muke da su kwata-kwata a Najeriya? Wasu wuce a ce mutum 350,000 ba 'yan sandan Najeriya kwata-kwata su, ko a wannan na'urar kwamfuta mutum ya duba ya gani. Za ka ga cewa a halin yanzu ɗan sanda ɗaya shi ke lura da mutum 200. To idan ko har haka ne, wato gwamnati ya kamata a daɗa dubawa a taimaka ma 'yan sanda, jami'an 'yan sanda da kayan aiki, a ƙara yawansu saboda a cimma bukatan tsaro. Domin a ce ɗan sanda 200 ga mutum nawa, ko kuma mutum ɗaya 'yan sanda nawa? To a haƙiƙanin gaskiya idan za mu lura Najeriya a yanzu muna bukatan aƙalla ba a ƙasar ba 'yan sanda 500,000, wanda yake waɗannan mutane da za a ba su kayan aiki. Ba mu ce ba a yi ba, gwamnati tana iyakan bakin ƙoƙarinta, amma wannan an aka yi shi zai taimaka wajen kare dukiyoyin jama'a da rayukansu da lafiyansu. Banda wannan, wajen maganan addini, yanzu misali a inda na fi wayo, inda na sani a masarauta na a nan a Samunaka, za ku ga cewa a nan tun da muke har yanzu ba mu taɓa jin yadda aka ce an yi rikici tsakanin Musulmi da Kirista, an yi kashe-kashe ba, babu, ana zaune lafiya tun fil azal har yanzu. Wannan abu yana mana daɗi a nan a Samunaka a lera local government. Da can an yi rikici, amma yanzu babu. To haka shi muke bukatan ko'ina a arewa a zauna lafiya tsakanin Kirista da Musulmi, tsakanin wannan ƙabila da wancan ƙabila, a zauna lafiya da Amo da Kurama, Bahaushe da Fulatani, Kitimi, Wallo, Kahugu, duk a zauna lafiya. To muna fatan Allah Ubangiji ya kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali a zukatan matasa da su kansu waɗannan mutane da wannan al'amari suka ɗauke shi. Waɗansu sun ɗauka kamar sana'a, ta'addanci, fashi da makami, kashe-kashen rai kamar an kashe kiyashi. To Allah Ubangiji ya sa gwamnati na san suna iyakan bakin ƙoƙarinsu. Waɗannan mutane fa ba aljanu ba ne, mutane ne kamar kowa. A zauna da su, gwamnati ta neme su duk inda suke, a yi sulhu. Menene matsalarsu, me ke damunsu? To wannan ma zai kai mu ga wani nasara, saboda idan aka samu zaman lafiya da kwanciyar hankali, to mutane da yawa daga kasashen ko ina za su kawo hannun jari su nemi su yi harkar kasuwanci da sauransu. Babban abin da yake kuma damunmu shine bayan addini da kabilanci shine rashin abin yi shine babban matsala. Yanzu ga misali, akwai waka wanda wake na mai infiraji wato Aliyu na Manji wanda yake cewa dukkan randa baka da shi, wato in baka da shi kuma wanda yake baka shi ma ya kasance ba shi da shi, to ka tabbata wannan fa shawaransa guda yake da barawo. Saboda haka a nan muna kira ne, ni ina ganin gwamnati ta fito da wani abu da za a yi na tayar mata matasa ko mada wanda suke wani ta'addanci wanda duk ake ji duk su aje makami su zo a arewa. Nan mu abun kunya ne a gare mu a arewa, kowane kabila kake a arewa, kowane addini kake a arewa, ba mu a san mu da irin wannan abubuwa ba, dan a can kasashen kudu aka san wannan al'amura. Sai ka bude gidanka ma ya kwana ba wanda za ka yi tunanin zai zo maka sunan sata, kai tafiyanka ko mun dare ba ka tunanin wanda zai tare ka hanya. To kaga rashin jama'a, kun ga rashin abun yi fa shike kawo wa'annan abubuwa. Yanzu gwamnati alhaki ne a kanta, na san tana da niyya kuma Allah ya mata jagoran yi kaman masana'antunmu a tada su, kaman masaku da ke Kaduna misali, aƙalla idan aka tada su ba ƙaramin aiki zai bayar ba sana'a abun yi ga matasa, zaman banza, zaman kashe wando, duk za a yi maganin shi ta wannan.
Shi kuwa rabaran sabo cewa yi.
Jama'a assalamu alaikum, sunana rabaran Kanan Bulus D Sabo daga unguwar Da Asabe Kubau local government Ikara Diocese. Aiwa da muke ciki a Najeriya yanzu akwai damoyi iri-iri wanda gwamnati sun take da kanta a ciki. Bari mu dubi rikicin Biafra wanda suka taso suke son su sami yankin kasar kansu. Idan sun ci gaba da wannan ba zai taimake mu ba a rayuwa. Sannan kuma lallai ina ƙara goyon bayan shugaban ƙasa akan cin hanci da rashawa da yake kokari ya hana a Najeriya, domin cin hanci da rashawa din nan shi ya jawo mana damuwa a ƙasar mu Najeriya, wanda an bar wasu mutane sun kwashe kuɗi sun tafi da su kasashen waje suna jin daɗin su tare da ƴaƴansu. To ina so jama'a mu dubi addinan mu, abinda Buhari yake ni ina goyon bayan sa, ya ci gaba da kwato kuɗin a hannun jama'a, a zo aiwa jama'a aiki, a sawo makame wanda aka ware dan sawo makame dan a samu tsaro a Najeriya, a kuma kyautata wa talakawa. Sannan su masu mulki da Ubangiji Allah ya ba ku wannan mulkin, in kuna son dunkulewar Najeriya kuma kuna son a tafi tare, kuna so kuma kasar ta zama da kyau, sai kun faɗauki abin da Ubangiji Allah ya ce, kowa Allah ya ba shi mulkin nan shi mulkin nasa ne, kuma ya baka ne dan kaiwa jama'a aiki, kuma ya bayan ne don aiwa jama'a abin da ya kamata. Me nake nufi akan wannan shine, ka taimaki talaka, domin talaka shi abin da yake nema a yi masa hanya ya samu riyoji, sannan kuma ya samu taki akan lokaci, sannan kuma kula da lafiyarsa. To wannan mulki fa na Ubangiji ne, kuma ni'ima ce irin ta Allah wanda yake wa kowane dan adam, domin ya nuna mana cewa in ya baka mulki zai sanya ka a cikin wata rumfa ta sa mai ni'ima, kuma cikin rumfan nan guda za ka cikin abu guda biyu, akwai mutum a ciki akwai kuma kuɗi a ciki. To Allah ya ce idan ka ɗauki kuɗi sai ya baka da kuɗi ya sa maka ido. To yawanci mulkin da aka yi a baya an ɗauki kuɗi kuma Allah ya sa musu ido yau ana cikin wahala, amma idan ka ɗauki ɗan adam Allah ya ce ni da mala'ikuna sai in taimake ka. Domin wannan ya faru mun gani kan Annabi Sulaimanu, da ya ba Annabi Sulaimanu shugabanci shike ma Annabi Sulaimanu ya roƙa, ba kuma abin da Allah bai ba shi ba. Don haka masu mulki ku haƙura da kalila sai ku samu kasira, domin in kun wa jama'a aiki albarka za ta sa muku, sai ta zama muku abin dogaro. Sannan game da rikicin Boko Haram da ake ciki, ina roƙon shugaban ƙasa ya ƙara ƙaimi da duk irin shawarin da ake bashi da majalisar zartarwarsa da kuma majalisar sanatoci da ta wakilai, su ƙoƙarta su goyi bayan shugaban ƙasa da ministocin da ya kafa, domin a ga cewa an kawo ƙarshen wannan abu. Domin bala'i na damun mutane a ƙasar nan, kowanne lungu ka shiga babu kwanciyar hankali. Shugaban ƙasa ya ƙara ƙoƙari a kan wannan matsayi da iko isaniya ta yaƙi da 'yan Boko Haram, mu kuma mu ci gaba da goya masa baya da addu'a. Sannan mu talakawa ina kira a gare mu, in fa muna so mu ci riba, mai mulkin ya ci riba, ƙasar mu ma ta ci riba, don Allah, don Annabi, da musulmi da Krista, mu rage zagin shugabanni masu mulki, mu rage zagin shugabanni da Allah idan ƙara mulki, maimakon mu zage su mu yi musu addu'a ne. Inda talakan Najeriya zai iya daurewa ya yi kwana uku sir ba wani iya bude bakin sa ya zagi mai mulki, mai masa addu'a mai azumi, ina ganin da izinin Allah za mu kai ga nasara. Sannan masu fasa bututun mai a zauna da su a game da damuwar su zawo su daina fasa bututun mai domin arziki na ƙasa ne kowa ya amfana da shi. Domin munan arewa abin da muka gani kakanninmu da iyayenmu sun noma gyaɗa sun noma auduga da ita ne aka kai ga kafa kamfanonin man da ake takama da su a yau. To dan arewa ya rike noma, noman yana da daraja yana kuma da muhimmanci. Sannan abu da yake so in faɗi kusan na ƙarshe shi ne mu mu dawo da ƙaunar juna, mu dawo da yan uwantaka, da musulmi da kirista a dawo a yi cuɗanya. Ina ganin za a sami maslaha da izinin Allah.
Tunan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
Yanzu kuma sai labaran wasanni amma a takaice.
Wasanni a takaice.
Najeriya da Angola sun sami tsallakewa zuwa zagayen kusa da na ƙarshe na gasar ƙwallon ƙafa ta cin kofin nahiyar Afirka ta matasa 'yan ƙasa da shekaru 17 da ake fafatawa a ƙasar Tanzania. Najeriya dai ta yi kunnen doki ne da ƙasar Uganda da ci 1-1 a wasan su na rukunin A a yau Asabar, wanda ya sa ta ƙarƙare matakin na rukuni-rukuni a matsayin ta 1-7. Ita kuwa ƙasar Angola ta yi nasarar doke mai masaukin baki wato Tanzania da ci 4-2, inda ta zo ta biyu a rukunin da 4. Tuni da ƙasar Kamaru ta riga ta tsallake zuwa matakin daga rukunin B, yayin da ƙasa ta 4 da za ta shiga a zagayen za ta bayyana daga rukunin tsakanin Senegal da Morocco a gobe Lahadi. Shahararren ɗan wasan ƙasar Ivory Coast Yaya Toure ya ce san bai da kudirin yin murabus daga buga wasan ƙwallon ƙafa a nan kusa, haka kuma bai musanta yiwuwar ya koma taka leda ko dai a gabas ta tsakiya ko Amurka ko kuma nahiyar Asiya ba. Toure dan shekaru 35 bai da kungiyar buga ƙwallo tun sa'ad da ya bar kungiyar Olympiacos ta kasar Greece a watan Disamba. To amma ya ce duk wannan hutu ne yake sararawa kafin ya koma fagen daga. Toure ya soma taka leda a Barcelona a shekara ta 2007, inda ya lashe kofuna da dama ciki har da na zakarun Turai, kafin ya koma Manchester City ta Ingila a shekara ta 2010, inda a can ma ya lashe gasar Premier har sau 3. To sai dai Toure ya daina bugawa kasarsa wasa tun bayan da ya shugabance ta lashe gasar cin kofin nahiyar Afirka a shekara ta 2015, duk da yake ya janye matsayarsa na yin murabus daga bugawa kasar tashi wasa a shekara ta 2018. Manchester City ta koma darewa saman teburin gasar Premier ta Ingila bayan da a yau ta yi galaba akan Tottenham da ci 1-0. Wannan ya baiwa City din adadin maki 86, inda ta haye babbar abokiyar adawar ta Liverpool da tazarar maki 1, dukkan su da wasanni 34-4 da suka buga na gasar. A sauran wasannin da aka fafata na gasar ta Premier a yau, Watford ta bi Huddersfield har gida ta doke ta da ci 2-1. Fulham ma ta SK Bournemouth ta kuma doke ta da ci 1-0. West Ham ta yi kunnen doki da Leicester da ci 2-2, yayin da Wolverhampton da Brighton su ma suka yi kunnen doki ba wanda ya zura ƙwallo. Murtala Faruk Sanyin na Muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
Kafin mu kammala shirin namu ga labarai, amma wannan karan a taƙaice.
Jami'an Faransa sun ce dubban mutane ne suka fito a fadin kasar da ake kira masu yellow vest domin zanga-zangan nuna kin jinin gwamnati. Yan kwanaki bayan da gobara a fitacciyar majami'ar Notre Dame ta yi sanadiyar hada gudunmawa domin sake gina majami'ar mai dimbin tarihi. A rangama ta barke tsakanin masu zanga-zangar da 'yan sanda a birnin Paris, lokacin da 'yan sanda suka yi amfani da barkonon tsohuwa domin tarwatsa zanga-zangar a cibiyar birnin. 'Yan sandan dai sun ce sun kama mutane 126, wasu kuma masu zanga-zangar an bayar da rahoton cewa sun yi ta jifan 'yan sandan da kwalabe. Kusan mutane 12 ne aka kashe lokacin da aka kai hari yau Asabar kan ma'aikatar sadarwa a birnin Kabul, a cewar jami'ai, lamarin da ya kawo ƙarshen daɗewar da aka yi ana zaman lafiya a birnin. Ministan harkokin cikin gida ya faɗi a shafin Twitter cewa an kawo ƙarshen harin da ya shafa kusan sa'o'i 5. An kashe dukkan waɗanda suka kai harin kuna bakin waken.
To madalla, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin, da Solomon Abbo da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni, da injiniyanmu na yau, ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu wuni lafiya.